sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau Laraba, 5 ga watan Agusta na shekarar 2020. Sarfi Lahashin Gumel ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa an gudanar da zanga-zangar neman sauyi a birnin Abuja da wasu manyan biranen Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa wata kota a jamhuriyar Niger ta bayyana hukuncin da ta yanke kan rikicin shugabancin jam'iyyar Modern Lumana. Muna kuma dauke da rahoto na musamman game da halin taɓarɓarewar tsaro. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Ghana. Amma da farko sai an fara gyara zama, an fara da shan labaran duniya.
Sauraro, barka da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Majalisar gudanarwa a Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon mako biyu a Beirut, babban birnin kasar. Sannan ta umarci dakarunta da su yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a fashewar ta auku a wani gidan adana kayayyaki a tashar jiragen ruwan birnin, wacce ta yi sanadin mutuwar ɗumbin mutane da kuma yi kaca-kaca da unguwan da ke kusa da tashar. Wannan umarni da aka fitar a yau Laraba na nufin ba da ɓata lokaci ba. An baiwa sojojin ƙasar cikakken iko bayan mummunar fashewar ta auku a jiya Talata. Har yanzu babu bayanai kan abin musabbabin fashewar, amma jami'an ƙasar sun karkata hankalinsu kan abin da suka ce tulin sinadarin ammonium nitrate da aka jibge har tsawon shekara 6 a wani ɗakin adana kayayyaki ne ya haifar da fashewar. Amurka ta amince za ta biya kamfanin hada magunguna na Johnson & Johnson dala biliyan 1 domin samar da allurar rigakafin cutar COVID-19 miliyan 100. Sanarwar ta fito ne a yau Laraba bayan wata yarjejeniya da aka kulla a yau Laraba da kamfanin kamar yadda ya sanar. Binciken da kamfanin ke yi na neman maganin cutar ya shiga matakin gwaji, inda har an kai zangon farko na yin amfani da rigakafin a jikin bil'adama a nan Amurka da Belgium. Daga cikin abubuwan da aka amince da su a yarjejeniyar, Amurka za ta iya sake odar maganin har miliyan 200. Kungiyar WHO ta ba da rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki 3 tsakanin matasa cikin watanni 5 da suka gabata, inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ka'idar ba da tazara. Kungiyar Lafiyar ta Duniya ta ce kaso 15 na alƙaluman masu cutar miliyan 6 sun harbu ne tsakanin watan Fabrairu zuwa tsakiyar watan Yuli, kuma ya kasance tsakanin masu shekaru 15 zuwa 24. Kafin ƙarshen watan Fabrairu, alƙaluman sun kai kaso 4.5. A cewar daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, mun sha faɗa kuma za mu sake faɗi cewa matasa ba su tsira daga cutar ba. Matasa za su iya harbuwa, matasa za su iya mutuwa, kana za su iya yaɗawa wasu cutar. Wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin Koriya ta Arewa da ke kusa da kan iyakar China a makon nan, a cewar wasu rahotanni wanda mai yiwuwa ya haifar da hadari. Babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an Koriya ta Arewa da kafar yada labaran kasar game da fashewar da ya auku da yammacin ranar Litinin a wata unguwar da mutane ke zaune a birnin Haesan. Wasu fayafayen bidiyo da Associated Press da jaridar NK da ke Seoul sun yi ta maimaita faifayen bidiyon wanda ya nuna hayaki ya mamaye unguwar Haesan. A China aka ɗauki hoton bidiyon can kusa da tsallaken rafin Yalu daga Koriya ta Arewa. Kafar Daily NK, wacce ke dogaro da mutanen da ba a sani ba daban-daban a faɗin Koriya ta Arewa, ya ruwaito cewa fashewar ya kashe akalla mutane 15. Ba a tabbatar da wannan alƙaluman ba. Ba kasafai Koriya ta Arewa take ba da rahotannin mummunan haɗarka ba. Daga ƙarshe, sakataren hukumar kula da lafiya da ayyukan al'umma a Amurka, Alex Azar, zai kai ziyara Taiwan nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa. Lamarin da ya tunzura China, wacce ke kallon Taiwan ɗin a matsayin yanki da ke ƙarƙashinta, cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. Kuma ta ce wannan ziyara ta Azar mai ɗimbin tarihi za ta ƙarfafa dangantakar Amurka da Taiwan, tare da ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wajen yaƙar annobar COVID-19. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen China Wang Wenbin ya faɗa wa manema labarai a Beijing a yau Laraba cewa Taiwan ce batu mafi muhimmanci mai ma'ana a dangantakar China da Amurka. Kana ya buƙaci Washington ta yanke duk wata mu'amalar aiki tsakaninta da tsibirin na Taiwan domin kaucewa gurgunta dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, an gudanar da zanga-zangar lumana a wasu biranen Najeriya ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Kamar yadda za ku je da takaya a wannan rahoton da Shamsiya Hamza ta haɗo mana.
Our demand today is that there's a need for us to have a conscious political revolution. There's a need for us to have change of leadership. There's a need for us to have people who have clear purpose, who have passion and welfare of the interest and the interest of the people if they have to take over leadership. This cannot be achieved by the political conglomeration of charlatans in position of authority.
Daya daga cikin shugabannin haɗakan ƙungiyar da ke neman sauyi a mulkin Najeriya kenan, Mr. Pelumi Olajengbesin, da yake zantawa da manema labarai a madadin mabiyansa, ya buƙaci sauyi cikin gaggawa a mulkin siyasar Najeriya da kuma zargin rashin nasara a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wajen taɓuka wani abin a zo a gani a sha'anin tsaro da rashin alƙibla a ci gaban ƙasar.
I want to call on all Nigerians. Nobody should feel so comfortable in their bedroom. Nobody should feel so comfortable in their housing, because this country is not safe. This country is not secured. Nobody is secured. Even in Nigeria today, police, soldiers are not secured. Even today, Nigeria generals cannot walk alone on the street.
Dan fafutuka Comrade Deji Adeyanju ya kara da cewar sun fito ne kwansu da kwarkwatan su don nuna takaicin su bisa rasa rayuka da ake yi a kasar sanadiyar rashin tsaro na yan fashi da makami da har-hare na mayakan kungiyar Boko Haram a wasu jihohin kasar. Sai dai an samu tsaiko daga jami'an tsaro a wajen zanga-zangar, inda aka watsa musu barkwanin tsohuwa da kuma awun gaba da wasu daga cikin jagororin su.
Yunwa din yayi yawa, wahalan yayi yawa, abin da ya sa kana muka fito komai yana lafiya, amma ɗan sanda da sojoji da police with defense air force duka zo sun da cewa duk mutanen mu mutunci, aka kama mutane 62 suka wasu abin a nan birnin tarayya Abuja. Abin da ya faru yau, kuma muna so mu ja hankalin gwamnati cewa wannan abin da ake yi wannan ba demokratiya bane. Aina a duk duniya ne aka zahaji cewa mutane ba su yi zanga-zanga ba a cikin demokratiya. Aina ne aka ake irin wannan tun ba kasa da suke mulkin soja. Ai duk abubuwan nan da Buhari yana yi bai kamata ba, bai dace ba.
Idan za a iya tunawa, an kama 'yan zanga-zanga da dama a ranar 5 ga watan Agustan shekarar 2019 a filin wasa da ke jihar Lagos, bayan wata kungiyar da ke rajin ganin an yi juyin juya hali a wani matakai na yaƙi da salon shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari. A lokacin ne gwamnati ta kama ta kuma tsare babban kusa na kungiyar Omoyele Sowore, da wanda ake zarginsa tare da laifin haɗa baki wajen cin amanar ƙasar, wanda ya sabawa sashi na 516 na manyan laifuka ta hanyar shirya kifar da gwamnati mai ci a ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Shamsiya Hamza. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciyar ta Jamhuriyar Niger, inda wata kotun birnin Yamai ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da ta hada da bangarorin da ke rikicin shugabancin jam'iyyar Modan Lumana ta tsohon Firaminista Hamma Amadu. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma na dauke da karin bayani.
A shekarar da ta gabata ne wasu jigajigan jam'iyyar Modan Lumana suka tsige shugaban rikon kwaryar jam'iyyar Umar Noma daga mukaminsa don maye gurbinsa da Alhaji Tahiru Garba a ƙarshen wani taron da suka gudanar a Doso. Mafari kenan ya shigar da ƙara a kotu saboda a cewarsa matakin ya sabawa dokokin jam'iyya. Bayan shafe watanni tana nazari akan wannan takaddama, kotun ta bayyana Umar Noma a matsayin halattaccen shugaba, abinda ya matukar faranta ran magoya bayansa irin su Alhaji Yaye mai magana da yawun shugaban.
Alhamdulillah, mun gode ma Allah Ubangiji da ya gwada muna wanga rana. Sakamako na Lumana, Allah ya ba Faridan Far'antirim Umar Noma gaskiya. Wannan wani babba alfahari ne ga dukkan Lumana. Dole hukan da an kai baya a mance su a yahi da shuna abu ne da Allah ya kawo, kuma Allah ya kawo maganin shi.
Da yake mai da martani akan wannan hukunci, Muhammadu Maiduka, mamba a kwamitin kolin gudanar da jam'iyyar ta Modan Lumana, ya bayyana cewa
wannan sakamako ni a nau gani zai kara ma siyasar Lumana ƙarfi, dan nan da lokaci kaɗan za ta hito daga cikin wannan abu da ya faru watanni da baya, za ta hito da ƙarfin guwa yayin da duk wanda ake zato.
A wani takaitaccen jawabin da ya yi jim kaɗan bayan bayyanar wannan hukunci, Umaru Noma ya buƙaci 'ya'yan jam'iyyar su haɗa kansu domin tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa. Har ila yau ga Alhaji yayi
babu wanga bangare ko wanga bangare, duk wanda a cikin Parti Lumana da kasashen waje hannun cikin Nijar, a zo mu kama juna, mu riƙe juna, mu yahema juna, mu kama hannu, mu zo mu yi aikin partinmu. Tun da ba mu da wani parti sai Lumana. Lumana kuma babban parti ne a cikin partuka na Nijar. Kenan duk ɗan Lumana inda yake, mu yi aikin partinmu a cikin kwanciyar hankali da Lumana.
Ainihi shugaban jam'iyyar Model Lumana Hamma Ahmadu ne ya naɗa Umaru Noma a matsayin shugaban riƙon ƙwarya lokacin da yake hijira a waje, kafin daga bisani ya aiko da wata wasiƙar da ta tsige shi daga mukamansa. Dalili kenan Umaru Noma ya shigar da ƙara a kotu, domin a cewarsa tsohon Prime Minister ba shi da 'yancin tsoma baki a sha'anin siyasa sakamakon hukuncin da aka yanke masa a game da shari'ar nan ta badakalar jarirai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mummuni Barma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Sai rahoto na musamman da Hassan Umar Tambuwal ya haɗo mana kan matsalar tsaro. Daro wata babbar matsala ce da ta zama kadangaren bakin tulu a kasashen duniya da yawa ciki har da kasar Najeriya. Gwamnatocin mulkin soje da na farar hula a kasashen duniya daban-daban sun sha daukan matakai tare da kashe manyan kuɗi da ma sayen makamai don shawukan matsalolin tsaro a cikin al'umma. Haka zalika hafsoshin jami'an tsaro da ma jami'an tsaron kansu daga cibiyoyin tsaro iri-iri har da 'yan sakai da 'yan sintiri sun bullo da dabarun tsaro iri daban-daban don kauda matsalolin tsaro da ke cima jama'a tuwo a kwariya a Najeriya. To ko akwai tsaro a tsakanin jama'ar Najeriya? Wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu.
Sunana ne Mukaila Oluyemi, jenas da mutalaka ba mu da zaman lafiya, babu security. Manyanmu ba kula da talakawa ba cikin Najeriya gabaki daya. Su abin da suke bukata ya kan sakani su kowai. An kyale ma cikin duhu. Ba yamma amfani ba mu ce ma gabaki daya.
To amma akwai 'yan sanda da soja immigration da custom da DSS duka jami'an tsaro na kuma suna aiki a Najeriya.
To ai suna aiki amma kowai na iya su a cikin tsaro suke. Don haka in aka bi wata wannan hanyar a ce wai ba su da gaskiya. Amma dai sai su gabanin mu suka duka wata mataki da zai telekawa mamman talakawa a Najeriya shine zai fi alheri.
Kana nufin yanzu baka kwana da idon ka guda biyu rufe?
To gaskiya indai na kwana misala karfe 2 na tashi a cikin tsaro nake. Ina roko Allah dai alfidinin mu in samu lafiya lau don a cikin tsaro ba security ba komi abin da ke faru nan ga can ga gaba ga baya ba mu cikin lafiya kawai a cikin tsaro muke.
Sunana Lima Abarci Kafin Shanu Akele Ibadan.
Yaya batun tsaro yake a nan Ibadan?
Ba ma Ibadan ba ma a Najeriya gabaki daya tsaro dole shi ta barbare saboda abin da ka kawo tsaro dai jama'a suna cikin wahala.
Don me
yaushe aka ce abin da ka kawo rashin tsaro shine wahala talauci saboda jama'a ba samun abinci. Duk wanda ko bai samun abinci wallahi dole shi shiga wata matsala. Yaushe aka ce buhun shinkafa ya kai 21,000 buhun gero 21,000 shi yaya zaka zauna kana jin yunwa? Ba wai ina goyon ba mabannata bane, ka zauna kana jin yunwa baka da shi bai baka bashi da shi sannan kuma a ce a zauna lafiya. Saboda haka anan su ma kansu ma aikatan da anan suna tsare jama'a su ma yayan talakawa ne suna cikin matsala. Middin ba a wadatar da kasar da abinci ba, middin abinci bai sauko kasa ba, an ka ce jama'a sun samu wadata bangaren abinci to wallahi babu da kai zauna lafiya. In ku duk taruwa za a yi a ce wai bindigogi za a tare ko ina da ko ina, ya za a yi a ce jama'a na cikin matsala? Ko su kasashen Turai da kasashen Laraba da kace wai suna da tsaro sai da suka tabbatar da cewa kasar su abinci ya wadatu, kowane abin da suke bukata zai zo bisar sauki. Amma shi aka cewa wai a dauki bataka tsaro kuma alhali abinci shi na tsada, ya za a yi to ai wannan a tsare jama'a? Su kansu masu tsaron suna iyakacin kokarinsu su ma suna cikin wahala, to ya za a yi a ce ai tsaro? Saboda haka anan gwamnati idan tana son tsaro ya inganta dole ne a nemo abinci a ba jama'a, kuma dole ne abinci na shi wado kasa. In kuma ana son abinci na shi wado kasa ba wai ruhu boda aka ba, a je a nemo turawa masu noma ko daga Afirka ta Kudu su zaka kamfanoni su noma. Amma ba a cewa wai aje a dauki 30,000, 40,000 sai a ba talaka wai ya je ya noma, to bai zuwa shi sai da generator ko ko sai da take zo ya ci abinci? Wanda bai kwana ba yayi sati bai ci abinci ba shine za a ba 100,000 zai haka.
Kana magana da Alhaji Mustafa Talman Shagamu.
Yaya batun tsaro yake a nan jihar Ogun?
To batun tsaro sai dai mu ce alhamdulillah 'yan sanda suna iya bakin kokarin su gaskiya, amma mu matsalar da take ci mana tuwo a kwarya musamman mu mazauna Shagamu nan Saba kenan ba mu da police station.
Tun wani lokaci ne ba a kafa muku ofishin 'yan sanda ba ko kuma police station?
To police station da dai akwai shi, to haya suke yi, an kai matsayin kamar shekaru 3 yanzu da aka sai da wajen suka tashi, amma tun daga wannan lokaci ba mu da police station a Sabo.
Sauran sassan garin Shagamu fa babu jami'an tsaro?
Ba jami'an tsaro akwai su, suna iya bakin kokarin su tare da bujilante na gari, amma mu matsalar da sai fada mu rashin police station din a Sabo, domin idan wani abu ya tashi kafin ka je ka sanarwa da hukuma sai ka kashe 200-300 a wani waje inda kake a nan Sabo. Tunda girman Sabon nan tana kunshe da jama'a sama da mutum 15,000 a ce ba police station, kaga ba ya mana adalci ba.
Dana Hassan Abdul Burama, ina zaune a cikin garin Lagos na ce da kuma shafi Lagos.
Mallam Hassan, yaya sha'anin tsaro yake a nan birnin Lagos?
Sha'anin Lagos a nan Lagos zai mu ce alhamdulillah. Yanzu ma abin da ya takura mana garin nan kamar irin ma'aikata irin lasuma.
To kamar ana samun tsaro a nan birnin Lagos?
Eh ana samun, to kuma ya Allah tsaro ya zama mana wuri iya. Saboda wallahi abin da nake fama yanzu ga 'yan area boys suna takura mutane ga abubuwan nan dai sai dai hankali. Kuma yanzu hada abin da ya shafe mu irin arewacin Najeriya. Yanzu kaga irin abin da shafe irin Zamfara da Sokoto da birnin Kebbi duka sun ana kashe mana 'yan uwa abubuwa sun zama na abin da suka zo ana kafuta mana. Yana da kyau a ce an ɗauka mana matakan tsaro da za su zo su tsaya mana akan kashe da karibi ko abin
da yake faruwa a waɗannan jihohi na arewa yana faruwa a nan birnin Lagos.
A nan Lagos baya faruwa game da haka abin da ya fi shahi da mun rubuye tayocin Najeriya ba.
To kana nufin jami'an tsaro sun fi aiki a birnin Lagos fiye da jihohin arewa ne?
A gaskiya jami'an tsaro sun fi aiki a nan Lagos domin nan Lagos kuma bamu da wani tashin hankali abin da ya shahi wani kashe-kashen mutane irin haka nan.
Kuna kwana ba tare da fargaba ba?
A nan Lagos muna kwana hankalin mu kwanci bamu bayan fargaba da muke fama da shi a nan Lagos. Duk tashin hankalin da nake yan kwanmu da aka arewacin Najeriya amma nan Lagos ba abin da ya shahi mu wanda zamu kawo tashin hankali. Abin da ka yake damuwa yan arewa kamar irin abin da ya shafi harkar tsaro na fararen kaya irin lasuman da suka amma abin da ya shahi wani tashi da wani kashe-kashe a nan Lagos zamu da shi. Amma duk tashin hankalin muke tare da shi ba abin da ya damu irin tashin hankalin da fama shi arewacin Najeriya. Matakan tsaro suna yawo game da area boy. Inda ka ga abin da ya shahi area boy game da mutum zai zo mutum ne irin wanda shi motocin motoci haka masu zuwa da motoci wajen dokar kaya.
Sunana Umar Usman. Ni mazaunin Oshogo ne Osun State.
Ana samun tsaro a nan birnin Oshogo?
Sai akwai tsaro babu wani fargaba tsakanin kin gari da kauyuka.
Yaya gidaje, shaguna, kasuwanni duka tsaro ya kai can?
A duka alhamdulillah babu wata fargaba shaguna da ko ina ana kasuwa ba mai takura muna.
Kuma jami'an tsaro na tabbatar birnin Oshogo da kauyuka ko?
A jami'an tsaro suna zagaya amma kun ba takura ba wanda suke tabawa.
Kuma suna samar da tsaro?
A suna samar da tsaro yadda ya kamata gaskiya bismillah.
Wato ku ba ku fama da rashin tsaro a nan jihar Osun kenan?
A ba mu fama da irin wannan rashin tsaro kaman irin yankin mu na arewa gaskiya.
Sunana Alhaji Musa Kanga mazaunin Ado Ekiti, Ekiti State.
Me zaka ce a game da tsaro a nan jihar Ekiti?
To a hakikanin gaskiya mai girma dai da fahimi gaskiya bangaren tsaro ya taka rawar gani.
Kuma jihar Ekiti kenan?
Ba wai.
To saboda me kace ya taka rawa a fannin tsaro?
Tun lokacin da ya hau gwamnati har zakuwa yanzu dai ba taɓa samun wani tashin hankali ba a nan jihar Ekiti ko kuma fitar rayuwa ko kuma asarar dukiya.
Jama'ar jihar Ekiti suna walwala?
Matuƙa a hakikanin gaskiya muna da matuƙar walwala kwarai da gaske.
Duk inda kuke shawagi ba ku jin tsoro?
A ba mu da wani fargaba game da bangaren tsaro.
Sunana Alhaji Aminu Jibril. Akure Ondo State. Shasha Market Akure.
Kuna fama da rashin tsaro a nan jihar Ondo?
Kuna dai samun matsalolin amma dai bai kai yanda yake muke ji ake faruwa daga arewa ba. Dani da Allah. Don nan ga muna nan tabbas ana samun dai jifa-jifa kan matsalar tsaro. Amma 'yan sandan jihar mu gaskiya suna iyakacin kokarin dani da Allah.
To bayan 'yan sanda sauran jami'an tsaro irin sojoji da civil defense su ma suna taimakawa wajen samar da tsaro ga jama'a?
Kwarai. Dani da Allah kaga abin ta fi karfin 'yan sandan wani lokaci ana turo su ne. Su ma civil defense ma kansu suna iya zuwa su ma su je su yi gumuzu da su. Kuma abin ya fi karfin su ne su ma su da yake da 'yan sanda. To amma ba cika samun hakan ganga 'yan ta'adda kamar yadda yake dai kamaji daga arewa ba.
Kuma dare da rana kuna harkokin ku ba tare da matsala ba ko jin tsoron wani tashin hankali?
Inda gaskiya a Ondo State gaskiya muna zaman lafiya don ba wani takura kuma kowa na harkokinsa ba dai wanda zai je daka doka ba zai ta harkokinka ba sunguma ba komai muna zaman lafiya da mu da inda.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Gyara da wasannin kwallon kafa a nan kasar a karo na biyu ta tura ranar cin shari'a tsakanin Wilfred Kwikwikwos Fama da hukumar kwallon kafar kasar Ghana zuwa ranar talata 1 ga watan Satumba shekara ta 2020. Wannan ne karo na biyu da hukumar ta dakatar da cin hukuncin abinda ya dauke wa jama'a hankali. Kotun ta shirya bayar da sanarwar wato hukuncin ranar talata 4 ga watan Agusta bayan da tun farko ta dakatar da wato cin shari'an zuwa 17 ga watan Yuli. Hukumar zartarwar kuma sai a santi kotoko ta daurar aniyar kaddamar da Nanayawa Amfonsa a matsayin sabon jami'in zartarwar kulabin din a ranar Juma'a a Sports Hotel da ke Akumaze. A San Tokotoko dai ta kasance ba ta da babban jami'in zartarwa bayan George Amwaku ya fice. Dan takarar shugabancin hukumar kwallon kafar kasar Ghana ya dai samu amincewa ya yi jagorancin wato hukumar na zartarwa bayan wani taro lokaci mai tsawo a ranar Talata. Nadin nasa dai ya samu amincewar mai clubin Otumfo Osaitutu na biyu kamar yadda ɗan jaridu suka yayata. Captain din kasar Ghana kuma dan wasan Swansea City Andre Ayew aka zaba a matsayin dan wasa na wata na kyautar wasannin zakaru bayan haskawa da yayi a cikin watan Yuli. Kwararren dan wasan ya taka muhimmiyar rawa wa Swansea har ta kai wannan matsayi na zakaru inda ya jefa kwallon farko a raga a karawan kusan da na ƙarshe da sun kai da Brentford. Dan wasan mai shekaru 30 dai ya bada gudunmawa su biyu cikin watan. Tsohon dan wasan nan Marcel an zaɓe shi ne tare da dan wasan Wigan Nathan Bryan da dan wasan tsakiya na Leeds Pablo Hernandez sai kuma dan wasan baya na Brentford Ethan Pinnock da takwarorsa Said Benrahma da kuma dan wasa na West Brom Mateus Pereira. Duk da ci gaba da tashi ko kuma dai ƙaruwa a yawa na cutar coronavirus a cikin kasar, wasu 'yan wasa a Premier League din Ghana sun yi imani lokaci ya kai da ya kamata masana'antar kwallon kafa kamar sauran masana'antu su komo fage muddin dai za a tabbatar da kariyar lafiyarsu. Captain din Kerala United Godfred Jiman da Patrick Atta na Dreams FC sun bayyana shirinsu na taka leda da zaran hukumomi za su tabbatar musu da kariya muddin aka soma wasan kwallon kafar a lokacin nan na cutar COVID-19 kuma za su yi farin ciki su komo fagen wasa cikin hanzari. Ridwanu Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Gaida Ridwan Abbas da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Majalisar gudanarwa a Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon mako biyu a Beirut babban birnin kasar, sannan ta umarci dakarunta da su yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a fashewar da ta auku a wani gidan adana kayayyaki a tashar jiragen ruwan birnin wacce ta yi sanadin mutuwar ɗimbin mutane da kuma yi kace-kace da unguwan da ke kusa da tashar. Amurka ta amince za ta biya kamfanin hada magunguna na Johnson & Johnson dala biliyan 1 domin samar da allurar rigakafin cutar COVID-19 miliyan 100. Sanarwar ta fito ne a yau Laraba bayan wata yarjejeniya da aka kulla a yau Laraba da kamfanin kamar yadda ya sanar. Binciken da kamfanin ke yi na neman maganin cutar ya shiga matakin gwaji inda har an kai zangon farko na yin amfani da rigakafin a jikin bil'adama a nan Amurka da Belgium. Ƙungiyar WHO ta ba da rahoton samun ƙaruwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni 5 da suka gabata, inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ƙa'idar ba da tazara. Wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin Koriya ta Arewa da ke kusa da kan iyakar China a makon nan, a cewar wasu rahotanni wanda mai yiwuwa ya haifar da haɗari. Babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an Koriya ta Arewa da kafar yada labaran kasar game da fashewar da ya auku da yammacin ranar Litinin a wata unguwar da mutane ke zaune a birnin Hayasan. Sakataren hukumar kula da lafiya da ayyukan al'umma a Amurka Alex Azar zai kai ziyara Taiwan nan da 'yan wasu kwanaki masu zuwa. Lamarin da ya tunzura China wacce ke kallon Taiwan din a matsayin yanki da ke ƙarƙashinta cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. Kuma ta ce wannan ziyara ta Azar mai ɗimbin tarihi za ta ƙarfafa dangantakar Amurka da Taiwan tare da ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu wajen yakar annobar COVID-19.
To masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shirye namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfili Hashin Gumin ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.